Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM. A kasar Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Yunin 2019 a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labarai.
To Hafiz, Iran ta yi gargadi da kakkausar murya cewa za ta mai da mummunan martani ga duk wani mataki da aka dauka wanda ta kalle shi a matsayin yunkuri ne na kai mata hari. Sannan shugaban Amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen kasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka bashi umarnin ya fice daga kasar. Za kuma aji cewa shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Venezuela da ta saki ɗaruruwan fursunonin da ta garkame a gidan yari.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa kungiyar 'yan kasuwar kasar Ghana ta Guta ta yi kira ga 'yan kasuwar kasar da na Najeriya. Kowane irin kira ta yi?
Zaman lafiya tsakanin 'yan Ghana da Najeriya ne muhimmin abin da ake bukata a cimma manufan kungiyar ECOWAS. Duk da haka wajibi ne a ƙarfafa dokokin Ghana.
Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan Ibrahim Ka'almasi Gairba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Asabar, Iran ta yi gargadi da kakkausar murya cewa za ta mayar da mummunan martani ga duk wani mataki da aka ɗauka wanda ta kalle shi a matsayin na yunkuri ne na kai mata hari. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musavi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Tasnim cewa Iran ba za ta bari a keta mata haƙƙin da ya shafi na kare kan iyakokinta ba. Yana mai cewa Iran ba za ta yi wata ba wajen mai da martani ga Amurka muddin ta takale ta. A ƙarshen makon nan ne wasu rahotanni suka nuna cewa shugaba Trump ya dakatar da wani harin martani da Amurka ta yi niyyar kaiwa a kan ƙasar ta Iran bayan da Iran ɗin ta harbo wani jirgin Amurka mara matuƙi. Lieutenant General Joseph Gustela shi ne kwamandan dakarun saman sojin Amurka.
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area following recent threats.
Yace wannan hari wani yunkuri ne na hana mu bin diddigin abin da ke wakana a wannan yanki bayan hare-haren da aka kai waɗanda ke barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwan kasashen duniya da kuma hada-hadar kasuwanci a yankin. Sai dai shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi, wacce ta fito daga bangaren 'yan adawa na 'yan Democrat, ta ce Amurka ba ta da wani kwaɗayin tsunduma cikin yaƙi.
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war.
Tace bana tsammanin shugaban Amurka na so ya shiga cikin yanayin yaki. Babu wani abu da zai kwadaitar da kasar mu zuwa yaki a yanzu. To wannan labari na daban kuma, shugaban na Amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen kasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka bashi umarnin ya fice daga kasar. A wani shiri da ake tunanin zai fara aiki a yau Lahadi kamar yadda rahotanni suka nuna. Jaridar Washington Post ce ta fara rawaito wannan labari, inda ta ce shirin kama bakin hauren zai mai da hankali ne kan iyalai da aka yi kiyasin za su kai 2,000 a manyan biranen kasar da bakin hauren ke yawan zama a cikinsu, waɗanda suka hada da Houston, Chicago, Miami da kuma Los Angeles. Jaridar ta Washington Post ta ce ta samu waɗannan bayanai ne daga wasu jami'an gwamnatin Amurka uku waɗanda suka nemi a sake sunayensu. Ita ma dai jaridar Miami Herald ta rawaito cewa sauran biranen da za a fi mai da hankali a kansu wajen kama bakin hauren sun hada da Atlanta, Baltimore, Denver, New Orleans, New York da kuma San Francisco. Idan dai ba a manta ba, farkon makon nan ne shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa a mako mai zuwa Amurka za ta fara mayar da miliyoyin bakin haure zuwa kasashensu, wato waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Sai dai kamar yadda wasu suka lura, shugaban ya shammaci hukumar shige da ficen kasar. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya Michelle Bachelet ta yi kira ga gwamnatin Venezuela ta saki ɗaruruwan fursunonin da ta garkame a gidan yari waɗanda aka kama su da laifin shiga zanga-zanga. Wannan bukata da ta mika wa gwamnatin ta Venezuela na zuwa ne yayin da ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar, inda har ta gana da shugaba Nicolas Maduro da shugaban 'yan adawa Juan Guaido. A wani taron manema labarai da ta yi a Caracas, babban birnin ƙasar ta Venezuela, gabanin ta fice daga ƙasar ta Venezuelan, Bachelet ta yi kira da a saki dukkanin waɗanda ake tsare da su da kuma waɗanda aka hana su 'yancinsu na walwala. Ita dai shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama tana ta fuskantar matsin lamba daga ƙungiyoyin karin haƙƙin bil'adama na ta saka baki a madadin mutum 700 da aka kama saboda dalilin siyasa, zargin da shugaba Maduro ya musanta. Shugabar wacce har ila yau ta gana da shugabannin masu fafutuka da waɗanda aka tauye haƙoƙinsu, ta ce al'ummar ƙasar ta Venezuela sun shiga wani matsanancin hali. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Mauritania sun hallara zuwa rumfunan zaɓe a yau Asabar, a zaɓe na farko da ake yi wanda babu shugaban ƙasar mai ci a matsayin ɗan takara, inda rabon da a ga haka tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2008. Da dai misalin ƙarfe 8 na safe aka buɗe rumfunan zaben a sassan ƙasar wacce ke yankin hamada, kuma za a kai har 7 na dare kafin rufe rumfunan zaben. Shugaba Muhammad Ould Abdulaziz zai sauka daga mukaminsa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada, bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru 5-5. Jam'iyyarsa ta UPR ta tsayar da tsohon ministan tsaron ƙasar Muhammad Ould Gazuni a matsayin ɗan takararta. Sai dai bangaren 'yan adawa na zargin cewa ba za a ga wani sauyi daga gwamnatin da za ta shuɗe ba, sauyin da suka ce ƙasar na matuƙar buƙata. Daga cikin 'yan takarar da ke ƙalubalantar Gazuni akwai Sidi Muhammad Ould Boubacar, wanda tsohon firayim ministan ƙasar ne kuma jagoran 'yan adawa wanda ke samun goyon bayan jam'iyyar Tawassul. Wani sabon rahoto ya nuna cewa kusan rabin jama'ar da ke ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na iya fuskantar matsanancin ƙarancin abinci. Wannan sabuwar ƙididdiga wacce wata gamayyar ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fitar tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya ta gano cewa sama da mutum miliyan 1.8 na ƙasar na buƙatar taimakon gaggawa na abinci. Hav Vasool shi ne shugaban hukumar samar da abinci ta duniya.
Nearly 1.35 million people. Almost 30%
yace kusan mutum miliyan 1.3, wato kusan kashi 30 kenan na adadin al'ummar kasar waɗanda aka yi bincike a kansu za su fuskanci matsalar karancin abinci, inda mutum 275,000 za su buƙaci taimakon gaggawa nan da lokacin da za a yi girbi a watannin Satumba da Oktoba kenan. Ita dai ƙasar ta Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta tsunduma cikin yakin basasa ne a watan Disamba shekarar 2013, lamarin da ya yi tasiri akan tattalin arzikinta.
Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu. Za mu fara daga Ghana, biyo bayan wata hatsaniya da aka samu kwanakin baya a Kumasi tsakanin 'yan kasuwar ƙasar da 'yan kasuwar Najeriya da suke kasuwanci a ƙasar. Ƙungiyar 'yan kasuwa ta Ghana mai suna Guta ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da dokokin ƙasar da kuma na ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma, wato ECOWAS. Ga rahoton da Ridwan Mukhtar Abbas ya aiko mana daga Accra.
A ra'ayin kungiyar, zaman lafiya tsakanin 'yan Ghana da Najeriya ne muhimmin abin da ake bukata a cimma manufan kungiyar ECOWAS. Duk da haka wajibi ne a ƙarfafa dokokin Ghana. Alpha Shaban ne babban magatakardan kungiyar ta Guta. Ba mu yi taron manema labarai ba, amma a bisa la'akari da haɗari da ya abuku a Kumasi ne mun ka yanke shawarar mu fito da jawabi wadda ke goyon baya ga abin da suka yi. In ka matsa wa mutum har ka kai shi bango wani sa'in, kana tilasta shi ya ɗauki mataki da kansa. Wannan shi ne abin da ya abuku, saboda da muka tada wannan maganar shekaru 20 da suka wuce, mun buƙaci a maida hankali a shiga cikin maganar a yi abin da ya dace, amma har yanzu babu abin da aka yi. Bai cin haka kimanin watanni 8 da suka wuce sun yanke shawarar daukar matakan kansu da kansu in har babu wadda zai sha musu maganin ciwon da ke damunsu. Akan haka ne kungiyar mu ta Guta take kiran cikin gaggawa a sanayi. A halin yanzu dai shugaban masu rinjayi kuma shugaban harkokin gwamnati a majalisar dokoki Osei Chemensa Bonsu ya yi kiran a yi wani taron gaggawa na hukumar shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS tare da kuma zantar da cikakken yarjejeniyar tafiyan kaya da ayyuka. Wannan kiran ya yi sunaya dalilin sabunta tashin-tashina tsakanin 'yan kasuwar Ghana da takwarorinsu na Najeriya a Ghana. Wasu 'yan tiredar Ghana a kwanan baya sun farma 'yan Najeriya sun kalalata musu kayansu a Swami Magazine da ke a Kumasi cikin jihar Ashanti. Dokar kasar Ghana dai ta haramta wa baki 'yan kasashen na waje yin kiri cikin kasar. Amma game da abidda 'yan kasuwan na Ghana sun kace ne 'yan Najeriya na karya dokar kasar, kuma hukumomi sun yi gam sun kuma kama bakinsu sun kuma ke ɗaukar matakai. Misa cimen sabonsu wadda kuma shi ne mamban majalisar dokoki na mazaɓar Swami ya ce akwai matsaloli game da yarjejeniyar ƙungiyar ECOWAS na walwalan kasuwanci wadda ya kamata a gyara da gaugawa. Sai dai ya yi kira ga al'umman mazaɓan nasa su kwantar da hankalinsu. Dangane da sha'ani da ya shafi yarjejeniyar ƙungiyar ECOWAS wadda mu kuma muka sanya hannunmu a kai, ina jin abin takaici ne irin abin da ke faruwa a nahiyar. Ɗayan dokar ta amince a fita da kayar Ghana zuwa Burkina Faso, Togo, Cote d'Ivoire, Liberia da Nigeria. Muna gabatar da kanmu kasuwannin waɗannan ƙasashe. Me yasa muka bari yarjejeniya ɗaya wacce ita ce ta walwalan tafiyar kaya da ayyuka take aiki yayin da aka daƙile saura? Wannan wani abin damuwa ne ainin da ya kamata hukumomin shugabannin kasashen ECOWAS su zauna a kai cikin gaugawa. Ridwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Allah, Allah, ya Allah, haɗa kanmu a firka mu so juna, manufarmu a nan da mutan Ghana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma da lumana, sabon tsari na Afirka na, in kuruma haƙiƙa gwarzona, yai mulki na babu hiyana. Ya ce kowa ya shigo Ghana da fari da baki na Afirka na, baban banshi yau daidai na, haka ne tsarin Najeriya, haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya.
A gaida Ridwan Mukhtar Abbas, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar su Aminu Adamu Malam Madori da Adamu Habu Umar Yanga da Aminu Kano Mai da Garko kan tarihin masarautar da take jihar Bauchi. Idan su Aminu na saurare, to ga ansar tambayar ku da wakiliyar mu ta Jos Zainab Babaji ta samo daga masanin tarihi Abdul Muminu Aliyu Bununu, wanda ya ce
tarihin da dai idan za a fara, za a fara ne da cewa daga Bununu suke, kuma daga Bununun nan tako ne na Tuntuli. Tuntuli kuma shi ne sarkin Bununun na tara a watarwa kuma na goma. Shi Tuntuli ya haifi waɗansu ‘ya’ya biyu, ɗaya Talak ɗaya kuma Dusake. To Talak da Dusake ɗin nan har sun kai wani lokaci a rayuwa sun muhimmanta ba su yi mulki ba. To lokacin around 1839 haka, lokacin an ɗaga mu kamar matsala da Bauchi, saboda shi Tuntuli yana ganin kamar mutanen Bauchi suna so su mamaye su ko ma su gama da su, sai ya tura Muminu kuma a lokacin ya kama hanya suka zo Kadar. Yana mulki a Bununu ya bar da Kayadar ya zo da around 1841 kenan.
Shekara ta 1840
da ɗaya. Yauwa, Muminu ya je da ruwan ta ban shi ma yana da tunanin cewa sarakunan Bauchi suna son su gama da su ne. Saboda a baya akwai lokacin da aka ce sarkin Usman ɗan Fodiyo ya zo Bonono, ya zo yadda al'amarin ciki, har ma akwai tarihin da ke nuna cewa zuwan lokacin da za a naɗa sarkin Bauchi Yakubu naɗa, lokacin da za a naɗa shi sarauta, an yi bayani shi a kwamfani a cikin almajiran shi Shehu Usman ɗan Fodiyo, wanda shi ba Fulatani ne, kuma shi sarkin Bauchi ba Fulatani ba ne. Sai yake cewa lokacin da za a ba shi sarkin Bauchi wannan sarautar, sai ya ce to in Allah ya yarda, da yake yana ɗan jin zafin abin, sai in Allah ya yarda ‘ya’yansa ba za su gaje shi ba. To Shehu Usman ɗan Fodiyo ya ce ‘ya’yansa za su gaje shi, sai ya sake cewa ya ce kai ba zai shiga aljanna ba. Shi ne sai Usman ɗan Fodiyo ya ce in dai har shi Usman ɗan Fodiyo zai shiga aljanna, to shi Yakubu yana nan a hannun rigansa. To sai wannan ɗin ya sake cewa to in Allah ya yarda wa'annan arnan na kudu ba za ka ci su da yake ba. To a wannan shi sai Usman ɗan Fodiyo bai ce komai ba. To lokacin da shi kuma ya zo ta Bonono ɗin, ya zo ya ga yadda mutane suke da Bonono ɗin, shi Yakubu ya shiga Bonono ya tabbata mutane ana sallah bai yanke su ba. Sai ya ce to akwai mutane a nan, amma kai hankali da su don da ba za su zama wani abu. To kai hankali da su ɗin nan shi ne ya ba wa su mumina maganan cewa wataƙila Usman ɗan Fodiyo yana nufin a gama da su ne. Shi ne ya ce to a maimakon haka zai yi spreading territories naza, ya baza ƙasar da ƙasarsa da mutanensa, saboda yadda ba za a zo falaɗe a samu a gama da su ba. Shi mumini kenan. 1841 sai ya zo da su. To ya zo da haƙiƙa ya tarar da mutane a kan duwatsu, amma babu mutane a ƙasa. To kuma na saman nan sai suka yana yi ya je gama ya same su, saboda ba su san shi ba, ba san me ya zo da shi ba. To shi kuma tun da ya zo sai ya ce to ba zai tafi ba sai ya zauna a ƙasa. Yana sanin to su na saman sai suka welcome idea din yana ƙasa, saboda suna ganin duk matsalar da za ta faru in ta zo sai abin ya fara samun su, su mamanin kenan. Kafin lokacin su suna sama sun san yadda za su yi. To ana nan ana wannan zaman nan kuma Bauchi, sarkin Bauchi Ibrahim da Yakubu lokacin ya rasu. To sai ga sarkin Bauchi Ibrahim ya sa wuta a kan sai dai ya yi mumini. To ana ta haka shi ne sai shi mumini sai ya ga cewa to in dai haka ne bari zai ci gaba da bada jama'arsa. So a 1842 sai ya ba wa kaninsa duk ‘ya’yan talak ne da mumini da mana ɗin. To sai aka ba wa mana ya riƙe sarautar da. To mana shi ma ya riƙe daga hijira 1844 zuwa 46. To sai ya mutu. Da ya mutu sai wani wanda ake cewa mayaƙi, an ce mayaƙi ne, wani sun ce mayaƙi, amma shi kuma ɗan Bisake ne, ɗan uwan talak ɗin. To Bisake ɗin nan shi ne sai ya zama ma shi ne tushen mulkin ƙasar da. To suna nan a lokacin da sai mayaƙi ya karɓa 1846 zuwa 1884 mayaƙi shi ya ci gaba da mulki a gas, kuma shi ma hakika mayaƙin ne. Shi yasa muka tsinta cewa shi mayaƙi ne ba mayaƙi ba. Yawwa, to bayan shi mayaƙi da ya rasu sai Jobri shi kuma sai ya karɓa daga 1884 sai shekara uku kawai sai ya rasu. To bayan rasuwan Jobri sai ɗan uwansa Dukkurma shi ne sarkin da su na biyar, sai ya karɓa daga 1887 zuwa 1927. A lokacin Dukkurman nan mutane sun fara la'akari da cewa zaman su a sama ma ba zai yiwu ba, musamman akwai ‘yansu mutane da ake kiran su Yamas, suna nan yamma da ainihin tsohuwar fadan da su. To su Yamas ɗin nan su ake ganin su suka fara zama ma a wannan area, daga su kuma sai Sankalawa. To su Yamas mutane ne masu son jama'a, sun zauna da waɗannan da suka zo, kuma su ɗin nan mutanen Gwak ne, jarawan Gwak ne daga Bonono. To su jarawan akwai mu a nan Bauchi State, akwai banda kanana, akwai tushe hudu wanda za a ce da Gwak da Duguri da akal ɗin nan Kankanawa kenan, Dambaɗawa. To shi Dukkurma, waɗannan da suka zo daga Tunturi dai duk Gwak ne, suna jarawan Gwak ne. su jama'in nan sun karbi su zuwan gara wannan dan sun zauna kusa da su su ba su hawo mu sosai ba ko kuma su kasa ba kamar daga ba lokacin duk kurma sai suka rika dauka to kafin duk kurma ya rasu a 1927 wani lokaci kusan kamar wannan an sami wani wanda ake cewa mustabazzal missionary ne to bazzal din nan sai da mana ya zo spreading Christianity ne to yana ta haka dai yana safin magoya baya dab da zuwan har ya zo 1927 kin gane to da zuwan nan lokacin ya tarar duk kuma na dare ba su dade da shi ba sai Usman Malaika ya karbi mulki bayan rasuwar Tukurma to zuwan Usman Malaika kuma da masu tuntun azal suna rike da musulunci sai dai ba su damu da rikon kamar yadda ya kamata ba to sai a 1927 zuwansa shi Malaika sai ya jaddada cewa ya shiga zai musulunci sosai kuma zai ƙara muradin da Usman dan Hodiya ya zo da su kenan to zuwansa din sai kofin wa mustabazzal mataloli sai da mana lallai dole kawai ya ga wanda da ya yarda da su ko ya ce suka shiga suna fata da wasu abubuwa da cin san irin mutanenmu in ka zo da wani sabon abu shi aka samu kuma masu abin masu gari sun zo da irin nasu in zan dole ka sami matsala to wannan ne ya sa sai mustabazzal ma sai da abin ko ba zai yiwu ba ya koma kasarsa to Usman Malaika duk wani cigaban da za a fata dai za a fara ta'allaka cigaban daga Usman Malaika shi ya rayu da 1927 a mulki har 1977 to 1977 da ya rasu sai ɗansa Bilyamin Usman sai ya karɓi mulki to Bilyamin Usman ya karɓi mulki shi ma yana iya ƙoƙarinsa don ya karantu ya yi wasu abubuwa ya shiga duniya kasar cikin turai na ya ɗansa shiga su an ɗauka ɗan ba su ya hau mulki a 1977 ya zo ya rasu a 2009 to rasuwarsa sai ta kawo ɗansa Usman Bilyamin Usman wanda shi ne sarkin da suna yanzu.
Da a baya ana tunanin cewa su mutanen da sun nan sun taso daga wato wajen Maiduguri ne ina gaskiya haka
to zai da cikin sanin abu guda ina rubuta wani littafi da na kira shi su na ba shi suna Jesus and the Bantu in Africa a cikin na zai yi na inda jara suka taho da sauransu amma idan an ce mutum daga wuri kaza yake to dole a sami alaka ta yare wadda wasu kalmomin za ta kwata dai za a samu wa'yansu da za su zama daidai mu mun kwatanta kalmomin jaranci da na barbarci guda ɗari sai muka ga babu guda uku da suka zama ɗaya kun ga babu alaƙar yare to hakan shi ya sa muka daka bincike ya riƙa tura mu gaba har zuwa inda na yi bincike na rubuta wannan littafin Jesus and the Bantu in Africa ɗin da kuma ina ga kamar yanzu idan na faɗin wasu abubuwa sai gaba ina PMT'in wannan na littafin nan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin masanin tarihi Abdulmuminu Aliyu Bununu da wakiliyar Mutajos Zainab Babaji da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da amsoshin tambayoyinku yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Hassan Dogon Faci Batsari jihar Katsina inda ya ce baya ga matsalar tsaro mutanen karamar hukumar Batsari muna fama da matsalar hanyoyi na cikin gari rashin wutar lantarki wanda muka kwashe wata uku ba tare da hasken wutar lantarki ba ga matsaloli jibge a babban asibitin Batsari na rashin ma'aikata kin zuwa aiki akan lokaci da rashin gurin kwanan likitoci muna kira ga mahukunta da su kawo mana dauki musamman bangaren tsaro da lafiya domin su ne suka fi zama matsala gare mu Allah ya sa mu dace amin sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce ba shakka muna tare da dumbin matasa da ke taro kan kare muhalli da ke gudana a birnin Bonn na kasar Jamus ganin irin dimbin muhimmanci da kare muhalli yake da shi ga yankunanmu. Sai sako na gaba ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi, yace dan Allah ku bani dama na tofa albarkacin bakina game da abin da ke faruwa a cikin majalisar dokokin jihar Bauchi, inda ƴan majalisun jihar suka rabu gida biyu da ƴan jam'iyyar PDP da APC ke ikirarin nada shugabannin majalisar. To mu dai a tamu fahimtar ba inda wannan dambarwa za ta kai ku, wanda ya wuce koma baya ga jihar ku, har ma ga talakawan da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen shigowar ku wannan majalisa. Karshe ina ba ku shawarar sasanta wannan matsalar tun kafin wankin hula ya kai ku dare. Sai sakon binta Maman Yusura Gusau, jihar Zamfara, Najeriya, inda ta ce rikicin shugabancin majalisa da ya mamaye 'yan majalisar jihar Bauchi wani babban abin takaici ne da kuma kawo wa demokradiyya tarnaki. Sai sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Hamza Galadima, inda ya ce ku bani dama ne kira zuwa ga 'yan wasan kasarmu ta Najeriya Super Eagle da za su kara da takwarorinsu na kasar Burundi a kasar Masar a gasar cin kofin nahiyar Afirka, da su yi kokarin baiwa mara ɗakunya. Ganin irin yadda kuka yi suna ba wai a nahiyar kadai ba, har ma ga daukacin duniyar ta maula baki daya. Sai sakonmu na karshe na hadin gwiwa ne da ya fito daga Ilyasu Usaini Usman, journalist Potoskum, da Suleiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta a unguwar Jaji, inda suka ce salam biyoyi Hausa, hakika muna yabawa da matakin da kotu ta dauka na dakatar da dokar sa lasisin wa'azi ga malaman jihar Kaduna da gwamnatin jihar ta yi yunkurin sawa, domin matakin ya taka ma 'yan ƙasa haƙƙinsu na gudanar da addininsu yadda ya kamata. Don haka Allah ya sa gwamnatin Malam Nasir Ar-Rufa'i ta bi umarnin kotu ta janye dokar cikin gaba. To, kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai, amma a takaice.
Kafin mu je ga takaitattun labaran, yake kasan ana ta karawa a gasar cin kofin duniya na bangaren mata, nan gaba kaɗan wasu 'yan mintoci Najeriya za ta kara da Germany, nan da misalin ƙarfe 4:30 kenan agogon Najeriya. Sai kuma bangaren maza akwai karawa da za a yi Burundi da Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a ke a Masar. Tuni dai ana can ana karawa da Uganda da Congo yanzu haka, inda ma har Uganda ta samu damar saka kwallo ɗaya a ragar Congo.
Wato Najeriya za ta kara da Burundi da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya kenan, ko?
Haka ne, bangaren maza kenan na cin kofin gasar nahiyar Afirka kenan.
To, Mahmud, mun gode.
Za mu garzaya, mu sori, mu je mu kalla, mun kammala labaran namu kenan. To, a takaitattun labaran akwai wato yau Asabar Iran ta yi gargaɗi ga da kakkausar murya cewa za ta mai da mummunan martani ga duk wani mataki da aka ɗauka wanda ta kalle shi a matsayin na yunkuri ne na akai mata hari. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Abbas Musavi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Tasnim cewa Iran ba za ta yi wata-wata ba wajen mai da martani a duk lokacin da Amurka ta takale ta. Sannan an ji cewa shugaban Amurka ya ba hukumar kula da shige da ficen ƙasar umarnin fara aiwatar da shirin kama duk wani bakon haure da aka ba shi umarnin ya fice da ƙasar a wani shiri da ake tunanin zai fara aiki a yau Lahadin nan. Sannan kuma shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta yi kira ga gwamnatin Venezuela da ta saki ɗaruruwan fursunoni waɗanda ta garkame a gidan yari, waɗanda har ila yau aka kama su da laifin shiga zanga-zanga. Wannan bukata da ta miƙa wa gwamnatin ta Venezuela na zuwa ne yayin da ta kammala ziyarar kwanaki uku da ta kai a ƙasar, inda har ta gana da shugaba Nicolas Maduro.
To, Mahmud, sannu da aiki. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo wanda ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na wannan lokaci Boutique, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare, insha Allah.
VOA Afrique dit